Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan wannan karu akan mitoci 25-31 da kuma 49. Masu rarran mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so. A kore yaushe a ko ina kuma ake a fadin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum sarfil hashin gumin lai tare da baba ya ku makeri da masu ran abokan aiki muka dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yayin da a yau ranar asabar 23 ga watan fabrairun shekara 2019 'yan Najeriya suka jefa kuri'unsu na zaben 'yan takarar shugabancin kasar da kuma na 'yan majalisu za mu kawo muku rahotanni daga bangarori da dama na Najeriya kan yanda zaben ya kasance haka kuma bayan mun kawo muku rahotanni da muke dauke da su za mu bude layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan yadda zaben ya wakana inda kuke lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayin ita ce 2025 kar a manta a kara alamar tarawa kafin a jero lambobin amma kafin nan bari mu fara da shin cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a da cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana daya daga cikin mutanen farko da suka fara kada kuri'unsu a garin sa da haihuwa Daura lokacin da aka bude rumfudan zabe a yau Asabar sa'o'i kafin fara kada kuri'an an ji karan fashewar wani abu a garin Maiduguri dake arewa maso gabashin Najeriya sai dai ba a tabbatar da abin da ya haifar da fashewar ba cikin gaggawa amma mayakan kungiyar Boko Haram sun sha kai hare-hare a garin na Maiduguri a can wani gari dake arewa maso gabashin Najeriya gaidan kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayar da rahotannin wasu hare-hare daga masu tsatsauran ra'ayi a yau Asabar lamarin da ya tilastawa iyalai barin gidajen su daya daga cikin yan garin dake magana da wato taiwari ta huda Reuters ya ce mun gudu baki dayan mu da matan mu da yaran mu da kuma sauran daruruwan mutane ya ci gaba da cewa yanzu haka muna cikin daji muna gudu jiya juma'a shugaba Muhammadu Buhari ya sanar da cewa za a samu tsaro a dukkanin rumfudan zabe a wani jawabi da ya yi wanda aka nuna ta talabijin a fadin kasar shugaba Buhari ya ce an dauki matakan tsaro a fadin kasar Najeriya don zabe ya kuma tabbatar da cewa mutane za su kada kuri'unsu ba tare da wata fargaba ba rikicin siyasa na zafafa a kasar yayin da 'yan Najeriya ke shirin zabe wato sabon shugaban kasa da kuma 'yan majalisu a lokacin yakin neman zaben su wato 'yan jam'iyyar APC ta shugaba Muhammadu Buhari da babban jam'iyyar adawa ta PDP sun zargi junansu da yunkurin yin magudi don canza sakamakon zabe fararen hula biyu akalla sun mutu a kasar Venezuela wasu kimanin 12 kuma sun raunata a wata arangama da jami'an tsaro a kusa da kan iyakar kasar da Brazil a jiya juma'a rahotanni na nuni cewa wannan al'amarin ya faru ne a yankin garin Shabana wato Grand Shabana kenan wurin da Venezuela ta iyaka da kasar Brazil a bangaren kudu inda can ne 'yan asalin Paimon suke shaidun gani da ido sun ce mutane na zanga-zanga nuna bacin ransu ne da yunkurin shugaba Nicolas Maduro na hana shigar da kayan jin kai a cikin kasar wani jami'in gwamnatin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa 'yan kabilan Paimon sun wato fafata da dogarawan tsaron kasar da kuma sojoji yayin da jami'an tsaro ke kai taimako wato ke kai tankokin yaƙi zuwa kan iyakar da kasar Brazil shaidun sun ce jami'an tsaron da sai amfani da barkonun tsohuwa da albarusai yayin da masu zanga-zangar ke mayar da martani da ta hanyar amfani da kwali da baka da duwatsu a wata sanarwa da fadar White House ta fitar da yammacin jiya juma'a na cewa daga kausar murya Amurka ta yi tar da Allah wadai da amfani da karfi da kuma sojoji na Venezuela suke yi a kan fararen hula ana son waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Shugaba Amurka Donald Trump ya ce shawarar da yanke na barin wasu raguwar sojojin Amurka a Syria ba yana nufin yayi amai ne ya lashe ba game da shirin sa na janye dukkan sojojin Amurka daga kasar da yake magana da manyan labarai a fadar White House a jiya Juma'a. Trump ya ce ba zan shirya wato ba ina shirin yin haka bane ko kuma janyewa ba. Wasu ‘yan kaɗan ne kawai a cikin adadin mutanen da muke da su a can, Trump yana faɗa wa manema labarai a kan wato sojojin Amurka sama da 2,000 da suke can ƙasar Siriya suna taimakawa yaƙin Kurdawa a faɗan da suke yi da raguwar mayakan ƙungiyar IS. Wasu jami'an gwamnatin Amurka sun ce wato za ta bar wasu ɗaruruwan sojoji a Siriya yayin da sauran kuma za su koma gida. A halin da ake ji kuma shugaban na Amurka Donald Trump da mataimakin Prime Minister China Liu Hu sun kyauta zaton kasashen biyu za su cimma yarjejeniyar cinikayya da kuma kawo ƙarshen takaddama da ke tsakanin kasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya, yayin da kasashen biyu za su amince da ci gaba da zaman tattaunawar har kwanaki biyu.
Baba ya kuma kirki ne karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, da farko zan fara bude taskar rahoton namu ne daga jihar Adamawa, inda aka bayyana jam'iyyar APC da samun nasara a mazaɓar dan takarar jam'iyyar adawa ta PDP, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdul Aziz.
Magoya bayan ɗan takarar jam'iyyar APC kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ke murna jim kaɗan da bai na sakamakon ƙurun da aka kada, inda jam'iyyar APC ta lashe a wannan rumfa da Atiku ya kada ƙuriyarsa, wato rumfa da ke da tashin ajiya unit 012 da ƙuri 186, yayin da ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta samu 167, wato ratan da ke tsakanin su ƙuri 19. Kusan ayyar cewa ma wannan ne karon farko da jami'ar ta PDP ta samu wasu ƙuri'u masu yawa a wannan mazaɓa, domin ko a baya jami'ar ta sha shan kaya a wannan rumfa. Tuwe koya jami'ar PDP ta ji da wannan kaya a rumfar da Atiku ya kada ƙuri'arsa, Alhaji Yaji Gombe shine ko wakilin jami'ar a wannan rumfa.
Ai ba kayan nan Shafi Aziz, babu kai a matsayin ɗan siyasa, gurgin ɗan siyasa abun da wanda ne yake da yakinin yanayin zaɓe da kuma hasada na zaɓe.
Ka ce ba kai tsakanin kusan ƙuri'u 10
nawa ne da billions of naira da Usman ya zai kai kashi shi ya sa mu ji tsoro. A wannan ba su yi komai ba, ka fahimta?
Kun karɓi sakamakon yanzu?
Muna kan karɓa. Ni dai a matsayin na wakilin PDP, na wakilin Atiku Abubakar, na wakilin Shibadu Murtala, na wakilin Sarki Tura Adamawa, ni na amince da abun da aka yi domin ni na tsaya na jajirce na tabbatar an yi free and fair election.
Yamma dai zuwa yammacin wannan rana, kamar yadda rahotanni ke cewa akwai wasu wurare da dama a kudancin jihar Taraba da suka hada da Cinkai, wanda kawai yanzu ma ba su ga jami'an zaɓe ba, kamar yadda wannan ke cewa.
Kana magana da wani lawan bawa Cinkai?
To yanzu haka na kusan karfe 7 saura mintuna kaɗan agogon Najeriya da yammacin nan, me ke faruwa wajen kun samu kun yi zaɓe?
Ba mu yi zaɓe ba tun da safe, mun za ka mutu da mun duka wasu kantin da zai tsoro ku, yanzu ka shigo mu Cinkai ne kun na ana sallama gari ba da mutane sun karuwa ba kin kasuwa mun dawo ba a fati.
Me suka ce muku?
An kai ko a fati mu guda biyar ne a Cinkai ne, sun kira su ba mu guda uku, mun kuma ce mu a fati mu guda biyar ne, ba mu guda biyar mu tafi da shi ba, mun ce mu mutane garin mu mun fara fati zuwa wurin ba.
Abun da kuke da su ke na ce wani hali ake cike yanzu ku da ba ku yi kada ƙuri'a ku ba? To Allah kyauta.
Koma da menene dai? Yanzu ko ana ma ci gaba ne da hada hancin zaben da aka kada a wasu wuraren. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz, yanzu kuma sai jihar Zamfara, inda sai ranar jajiberin zaben ne hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya INEC ta amince da jam'iyyar APC ta gudanar da zaben a jihar. Ga rahoton Murtala Faruk Sanyana.
Akasarin magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Zamfara sun waye gari ne cikin rudani da rashin sanin hakikanin shin wadanne ƴan takara ne hukumar zabe ta karba bayan hukuncin kotun daukaka kara ta Abuja tsakanin ƴan takarar bangaren gwamnatin jihar Abdulaziz Yari da kuma ne ƴan takarar nan takwas da ake yi wa lakabi da G8 to sai dai hakan bai hana su yin tururuwa ba zuwa rufunan zabe tun wayewar safiya har ya zuwa yammaci da aka rufe rufunan zaben
gaskiya mun sha waya saboda ga rana kai yana zafi kahen kakai ana ta ya mu cewa ba a samu arrange ba ba a samu hadan kai sosai ba kafin mu fara gajiwa ƙura'a amma yanzu mun gode ma Allah da gashi mun fara jiwa ga hanna jeho kuma Allah ya bamu nasara Allah ya zaba mana shugaba adali
to sunana Ibrahim Sani Talatan Mahara to lamari yana ta haya da kyau da ke insha Allah ba dai wata matsala har yanzu tsaikun ba wani abu ne da aman wajen raba kayan zaben ne kuma an raba insha Allah hukumi yana ta haya daidai insha Allah
to sai dai gwamnatin jihar Abdulaziz Yari Abubakar wanda ya jagoranci iyalinsa suka jefa ƙuri'a a mazabarsa ta gidan Malam Isa dake garin Talatan Mafara ya ce ƴan takarar da hukumar zaben ta karba a bayyane suke
Mamad bangaren shi a cikin jami'ar APC kuma wanda suka zabe suka ci zabe sun je kotu kuma kotu ta tabbatar musu suka ci zabe saboda haka babu wani bangare da kotu aminta da shi banda wanda suka zabe suka ci zabe wanda ga al'ada ne idan ka nema ka samu zaka je baka ji dadi ba amma ba koyoshi ne zaka nema ka samu ba in baka samu ba yau gobe zaka yi samu wannan abinda kotu ta yi ya yi daidai da abinda muka kai a kotu cewa mun yi zabe kuma zaben mu ingantacce ne kotu kuma ta yarda mun da abinda muka yi
a can farko dai labarin karbar ƴan takarar na APC a jihar Zamfara bai yi wa ƴan jam'iyyar PDP a jihar Dadi ba to amma ɗan takarar gwamnati na PDP a jihar Bello Muhammad yana ganin ba wani tasiri da wannan zai yi a zaben
ko kadan ba maganar sayin gwiwa a wannan domin mun shiga takara ne tare da duk wani ɗan jam'iyya wannan abu ne mai sauki sun shiga takara mun yadda a je a gwabza a gani wa Allah zai fitarwa abu nan muhimmi shine mu yi imani da cewa Allah shi zai bamu wannan mulki ba wani ba mun yadda gwamnati na da kuɗi tana suna da gwamnatin tarayya suna da ta jaha mu ba mu da su amma muna da Allah sannan shekara ta 2011 lokacin da shi gwamnati Abdulaziz ya ci zabe ba su da gwamnatin tarayya ba su da ta jaha amma Allah ya dauko shi ya dora shi bisa wannan gwamnatin don haka Allah da tarihi zai maimaita kai dai sannan idan Allah ya yin gwamna ba wanda ya isa ya tare ba wanda ya isa ya hana in zama gwamna
sabanin hasashen da aka shayi dai al'ummar jihar sun fito sosai a lokacin zaben duk da cece kucin siyasa da kuma kalubalen tsaro da ke addabar jihar Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka daga Gusau a Najeriya
to a gaida Murtala Faruk Hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC shirye arewa maso gabas ta kama shugaban karamar hukumar Deku tare da kansila bisa laifin kokarin sayan ƙuri'u. Wakilin mu a Gombe Abdulwahab Muhammad ya zanta da kakakin hukumar Malam Bello Bajoga kan wannan batu.
Domin ya yi tasiri a cikin hakar zaɓe to su riya mana don muna da hurumi a kai. To, a yi kira jami'an mu an zai kunta mana cewa ga wasu nan suna raba kuɗi, ba mu yi kasa a gwiwa wadda mu amma suka fita suka tafi har garin da ake magana ne, suka je kuma suka samu suka kama kamun abin da ake cewa hannu aka kama mutum dumu-dumu cewa ga shi ana ba da kuɗi. Domin a juya ra'ayin waɗansu su zaɓi wani ɗan takara. To wannan ya kai ga muka kama mai yi ɗin, wannan kuma shi ya kai ga dalilin kama mai yi ɗin ya kai mu kama shi kansila da ake magana, har kuma muka gayyato shugaban karamar hukuma shi ma muka kama shi yana hannun mu muna bincike a kan me yake me alaƙar su wani rawa suka taka a game da wannan al'amari.
Wani abu ya faru a jihar Gombe kamar wacce
karamar hukuma duku ne.
Shugaban karamar hukuma da kansila ne suna
a kai kwarai ma kuwa kuma banda wannan ma akwai kame-kame da yawa da muka yi a cikin garin Gombe din da kuma shiyar mu na Gombe wanda ya hada da Taraba da Bauchi da Adamawa wanda idan lokaci ya yi daga baya za mu bayyana matsayin mu
duk akan batun almudana
duk akan dai batun harkan ƙuri'a ne
To madalla kakakin hukumar Malam Bello Bajoga kenan kan wato
kama waɗanda suke kokarin sayin kuduto Allah ya kyauta. A gaida Abdul Habdi wannan tattaunawa. To kowace rawa mata da matasa suka taka a zaben da aka gudanar a yau Asabar nan ga Hawwa Umar daga birnin tarayya Abuja.
A yau Asabar ne dai aka gudanar da babban zabe a duk fadin Najeriya duk da ƙorafe-ƙorafen da ake yi na dage zaben na tsawon mako guda bai hana mutane su fito su kada ƙuri'ar su ba. Da yawan lokuta an fi tsammanin yawan ƙuri'u daga bangaren mata a wannan karan ma ba a bar su a baya ba domin sun kasa sun tsare.
Sunana Maryam Ibrahim. An yi wannan kada ƙuri'a alhamdulillah. Mata da yara da masu ciki masu goyo har guragu alhamdulillah sun fito wannan kada ƙuri'a.
Sunana Hawwa Musa dan tsoho. Dai na samu damar kada ƙuri'a a wannan karan kam ba da wasa aka yi ba. Kowa ya fito mun wa'ansu ma tun karfe 4 suke nan.
Sunana Winta Saji Umar. Mata na ban mamaki kuwa sai dai matsalan da aka samu wa'ansu ba su samu sunayen su a nan gurin ba. Kuma alhamdulillah har yanzu ga muna mun kasa mun tsare.
Sunana Zulai Hatu Awwal. To alhamdulillah mata sun fito da matasa su ma sun fito tun safe suke fitowa kuma alhamdulillah mun kada ƙuri'a mu kaman yanda ya kamata. Mu mun kasa mun tsare ne mu ji sakamakon abin da aka samu.
Sunana Hajiya Binta Saliri. Maza ba gaskiya kwanmu da kwarkwatan mu din mun fito da mu da ƴaƴayen mu da kuma sauran mutane. Amma abin da bamu ji dadi ba shine akwai wasu da yawa ƴaƴayen mu ƴan uwan mu maza da mata waɗanda ga sunayen su ga hotunan su amma da aka zo in aka duba cikin takardun ƴan ainihin sai a ce ba sunan ka ba za ka kada ba. Kuma sannan yanzu su kenan an hana su ƴancin su na zabe ba a ba su sunyi ba.
Su ma matasan da ake ganin ana amfani da su ne a bangar siyasa amma a wannan karan karatun ya sha bambam.
Abubakar actually nothing happen an yi zabe kowa ya zabe lafiya muna jira ne a fara counting. Ke an fito da yawa gaskiya an fito zabe da yawa.
Idan muka kwatanta yawan matasa da kuma waɗanda suka manyanta suwa suka fi yawa.
Gaskiya matasa sun fi yawa.
Ko da sunana Yunus Abdullahi. Eh alhamdulillah an riga an yi zabe kuma an kammala. Yanzu abinda muke jira a kirga ƙuri'a a gaban mu musan abinda kowa ya samu insha Allah. Matasa sun yi kokari an fito kuma an yi zabe lafiya lau.
Haka zalika a bisa tsari idan ƙuri'u ta saura akan ya gane ko a ƙona. To amma a wannan karan jam'iyyar gwamnati da wasu jam'iyyun adawa sun yarda an ja biro akan wanda suka rage.
Akwai ƙura da sauran sosai. To dama muna sa ido ne mu gani na farko duk ƙura da aka fara akan ta. Akan ta rage za a yi cancel ɗinta wanda sun yi cancel ɗin mun gani.
Doka ta tare da cewa idan ƙuri'a ta yi saura za a sa mishi jallaji a gada a sa mishi biro a cancel ɗin shi.
Abin da ya jira a gani shine yadda hukumar zabe za ta tattara sauran ƙuri'u na jihohi don ta ayyana sakamakon zaben. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hawwa Umar. To daga Abuja, Najeriya sai mu dawo nan birnin Washington DC inda abokin aikin Mamu Lalo ya zanta da Dr. Usman Muhammad kan muhimman jihohin da kowane ɗan takarar shugabancin Najeriya ke son ya samu.
To Mamu Lalo, wannan al'amari sai Allah, amma ga dukkan kididdiga da aka samu a jihohin da za su nemi wato neman zaɓe wa'innan jam'iyya wanda babu shakka an suka samu galaba a jihohin kaman sun samu galaba ne a zaben ƙwarar ainihin sai dai su kalato wasu jihohi haka wanda ba za a rasa ba. Kuma jihohin nan su ne wato Kano. Bari mu fara da Kano tukuna. Kano tana da jimillar ƙuri'u miliyan 5,457,747. Wannan kiyashi ne daga INEC. Kaduna tana da miliyan 3,932,492. Lagos tana da miliyan 6,570,291. To kaga wannan jimillar jihohi duk jam'iyyar da ta samu galaba akan wannan duk wacce ta samu rinjaye a nan lallai babu shakka ta kama hanyar neman lashe zaɓe.
To shin yawan taron jama'a a lokutan haƙin neman zaɓe yakan yi tasiri kan sakamakon zaɓe? Wato adadin mutane shi ke nuna cewa ga ɗan takarar da zai ci nasara?
Ba wannan taron ne
akan koyi hayan su ko a gangami daga wasu jihohi a bibiya su kudaden mota su je domin su ba da tsoro su tauna kasa domin ayatar tsoro. To saboda haka ba wai taron yuri bane, a'a, wanda suke da TGC suka rajista a cikin irin wannan taro kuma shine kuma wani nazari daban.
Idan muka dauki tsarin mulkin karba karba da ake yi, wasu na hangen Atiku ya dauki Peter Obi ne da nufin idan ya kammala wa'adinsa sai mikawa al'umar yankin Ibo, shi kuma shugaba Buhari yana tafiya ne da Oshibanjo da nufin mikawa Yarbawa idan ya kammala, kuma ga dukkan alamu dukkanin bangarorin biyu sun nuna kwadayin hakan, wato tsakanin su Ibo din kenan da Yarbawa. A iya cewa kenan har an fara fafutukar wanda zai karbi mulki tsakanin waɗannan kabilu biyu.
To madalla ni na ji dadin wannan tambaya, tambayar nan yana da nasaba da cin zaɓe da kowane jam'iyya za ta yi, na ɗaya ke na biyu sai mu ɗauki jam'iyyar ɗaya bayan ɗaya. Idan APC ne ta ci, babu shakka a cikin bayanai wanda shi makaddacin shugaban ƙasa mataimakinsa Usman Bande ya je yi ma ƙasan Yarbawa ce su fito da kansu da ƙwarƙwatansu su zaɓi APC da Buhari, ya gaya musu ya ce musu domin a wannan zaɓe na gaba na 2023 babu shakka su za su samu galaban neman su takara kuma za a tsayar da su domin su sami shugaban. An ka duba yanda su suka fito da kuma rawan da wannan yake takawa, Tinubu yake takawa, babu shakka an ka haɗa Lagos, Ogun, Osun, Ondo, Oyo, Ekiti, yanda na ba ka ƙididdiga na gaya maka miliyan 16 ne da 200,000.
Wannan haka yake an kammala sauraron tattaunawar da abokin aiki Muhammad Lalo yake nan da Dr. Usman Muhammad kan wannan zabe. To masu sauraro, yanzu zamu ba ku dama ku dauki wayoyinku ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Abin da muke so mu ji gare ku shine ya ta kasance ya wuka da ƙuri'unku a inda kuke a ko ina kuke. Lambar da za ku kira ce 2025 sai a sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin. To madalla mun samu kiran mu na farko daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna?
Bello Shakwato ne daga Kaduna.
To Malam Bello a gurguje, ya zaɓe kasance a inda kake?
To gaskiya Kaduna alhamdulillah an yi zaɓe lafiya ba tashi aka bi ko karam. Sai dai shi hukumar zaɓe akwai takasa da yawa wajen tantance na'urar nan. Saboda haka amma zaɓe ya yi fi shi billah an yi zaɓe tsakanin da Allah, kuma Ubangiji Allah ka ba mu zama lafiya ka zama kwanciya haka yi.
To Malam Bello mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger?
Ibrahim ne wanke ne na garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, ya zaɓe kasance a inda kake?
To gaskiya zaɓe za mu ci alhamdulillahi a ƴan wanda suka samu su kai zaɓe, saboda sakamakon ba mu samu rajistar mu ba.
Me ya faru? Kai ma kana ɗaya gaske wanda ba su je sun karɓa ba ne ko kuma wanda ba su yi ba?
Kwata-kwata ba a yi mana ba.
Oh, kai ne waɗanda ba a muku ba. To Malam Ibrahim,
mun kawo
kana tare da Malam Ibrahim? To alama ta goce. To bari mu je Katsina. Wani ne akan layi da Katsina?
Halilu Katsina ne.
To Malam Halilu, ya zaɓe kasance a inda kake?
Zaɓe alhamdulillah, amma ina nan Lagos.
To ka kare ƙuri'a a Lagos?
Eh, na kare ƙuri'a alhamdulillah, zaɓe ya yi daidai wallahi.
To madalla mun gode da kwarai da gaske da wannan da kira da kai mana. A bar mu kuma jihar Niger. Wani ne akan layi daga Niger?
Abdullahi Aliyu ne daga Niger.
To Malam Abdullahi, kai ka kare ƙuri'a a Niger?
Gaskiya ban yi ƙuri'a ba, sakamakon dai bani da katin zaɓe, amma dai sun hadda muke zaɓe, gaskiya zaɓe ya gudana alhamdulillah.
Me? Kai maka ɗaya daga cikin waɗanda ba a yi wa rijistar katin zaɓe na dindindin ba? Hello Malam Abdullahi, kana tare da mu?
Na tare da ku.
To kamar kai ma kana iya cikin wannan, nace kai ma kana iya ga cikin wadanda ba a yi wa kacin zabe ba?
A'a, mun ta kana magana da Musa Larfa a cikin sallah da Nasarawa.
To mun gode, to Nasarawa, wane daga Nasarawa? To da alama Nasarawa ya goce, wane ne akan layi?
To shikenan na rike layi.
Yawa, wane ne ya sunan malamin daga ina kake kira?
Ibrahim Belgrade a Tarma local government Yobe state.
To malam Ibrahim daga Yobe, ya zabe wa kana anan danka share rediyon ka kuma da Allah.
To alhamdulillah na koma gefe. Kana ji ba?
Muna jin ka. Ya zabe ko sun ci
aiki? A karamar hukuma Tarma local government mun yi gidadin tsarin nan da aka yi na raba wannan akwatuna. A je mutum a tantance shi a sake a jefa kuriya mun ji dadin wannan abu. Ubangiji Allah sa wannan ya dore.
To amin ya rabbi, mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim. Bari mu je Funtuwa. Wani akan layi daga Funtuwa?
Umar Usman daga Funtuwa.
To Malam Umar Usman, ya zabe ki a nan yankin naku?
Na zabe ya kasance lafiya alhamdulillah.
Kun je kun kada kuriya, ba wani rigima, ba komai, komai lamin lafiya?
Mun je mun ka
To mun gode Malam Umar Usman da wannan kira da kai. Bari mu je Jigawa. Wani ne akan layi daga Jigawa? Hello, na Jigawa kana layi? To da alama layin na Jigawa ya katse. Jama'a ku kira mu ku bayyana mana ya zabe kasance inda kuke, kun kada ƙuri'an ku ba ku kada ba. To akwai mutum akan layi. Wani ne akan layi, daga ina kike kira kuma?
Daga birnin Kebbi.
Daga birnin Kebbi, sunan ka?
Muhammadu Sani, Balala Kwatar.
To Muhammadu Sani, ya zabe kasance a inda kake, ka kada ƙuri'an ka?
Zabe alhamdulillah, ya bani sallah, mun gode mu Allah kuma na je ku da ata alhamdulillah. Zabe ya kai.
To alhamdulillah, babu wani rigima, ba komai ko?
A'a, babu rigima, komai alhamdulillah. Alhamdulillah, mun gode mu Allah.
To Allah ya ƙara wanzar da zaman lafiya, mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. To jama'a, layika, to mun samu kira daga Plateau. Wane ne akan layi daga jihar Plateau?
Musa Akuyen ne yake kiran ka daga Fobor Justice.
To Malam Musa, ya zabe kasance, ka kada ƙuri'an ka?
Gaskiya na kada ƙuri'a ta alhamdulillah, cikin kwanciyar hankali, kuma ba wani tashin hankali, mun yi zabe lafiya a nan Fobor.
To alhamdulillah, mun gode kwarai da gaske. Ma Musa, bari mu je Adamawa. Wane ne akan layi daga Adamawa?
Ni ne Ali ne daga Adamawa Ganye.
To Malam Ali, ya zabe kasance a inda kake?
A zabe ta mun yi lafi lafiya, ba wani abu sau.
To madalla, babu wani rigima, ba tashi hankali, ba komai, sun zabi wanda kuke so.
Ba wani rigima, ba komai, mun yi zabe lafiya, mun gode Allah.
Sai dai kuma a jira sakamako ko?
Eh, muna jira sakamako, Allah kuma ya zaba bana mafi alheri.
To Malam Ali, mun gode kwarai da gaske da jin cewar kun yi zabe lamun lafiya. Mun gode da wanda suka samu damar kira su bayyana mana ra'ayinsu. Waɗanda ba su samu dama ba kuma, ranar Litinin za mu sake ba ku dama ku buɗe layukan ku, ki ba mu buɗe layukan mu, kira mu domin ku bayyana mana ra'ayinku. Mun gode. To madalla, yanzu kuma lokaci ne za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka fara kada ƙuri'unsu a garinsa na haihuwa Daura, lokacin da aka buɗe rumfar zaɓe a yau Asabar. Yan sa'o'i kafin a fara kada ƙuri'un, an ji ƙarin fashewar wani abu a garin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai ba a tabbatar abin da ya haifar da fashewar ba cikin gaggawa, amma mayakan ƙungiyar Boko Haram sun sha kai hare-hare a Maiduguri ɗin. Fararen hula guda biyu ne akalla suka mutu a kasar Venezuela, wasu kimanin 12 kuma suka raunata a wata arangama da jami'an tsaro kusa da iyakar kasar da Brazil a jiya Juma'a. Rahotanni na nuni da cewa wannan alamar ya faru ne a yankin Grand Sabana, wani wuri, wato wurin da Venezuela ta iyaka da kasar Brazil a bangaren kudancin kasar.
To madalla, a gaishe ka da takaitaccen labarin mu, ka karshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji sabon aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na biwahealth.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana na gabatar da shirin, da kuma Salaman Aboki wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Chief, ni Sarfila Hashim Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.